sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha ta tsile ce tare da Sarkila Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Laraba. 7 ga watan Oktoban shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Sarkilu da kanan labarai.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump wanda ya kamu da cutar coronavirus ya bayyana cewa yana shirin muhawara ta biyu da abokin takarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. Manyan shugabannin jami'an sojin Amurka cikin har da General Mark Milley, shugaban hafsan sojin kasar sun killace kansu bayan da suka kusanci mataimakin commander da jinan sojin ruwa wanda ya kamu da cutar coronavirus. Har kuma za a ji cewa kulle marasa lafiyan da ke fama da matsalar kwakwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar Afirka a cewar wani rahoto.
Labarin kenan, ana ta samun kace na ce akan batun zargin raba masarautar Zazzau da ke jihar Kaduna Najeriya. Ko yaya al'amarin yake?
Labari ne na kanzan kureje. Babu wata kudirin doka wadda bangaren majalisar zattarwa da gabatarwa majalisar dokoki ta jiha tana neman a kacaccala.
Wannan gwamnatin ko sun kai haka da ta yi abin kunya.
Biyo mu za ku ji ƙarin bayani. Yayin da kwanaki uku suka rage na karɓar takardun 'yan takara a Ghana, shugaban ƙasar Akufo Addo ya miƙa tasa tare da biyan kuɗin. Murtala Faruku san ina zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wanda ya kamu da cutar coronavirus ya bayyana daga badar White House jiya Talata cewa yana shirin zuwa muhawara ta biyu da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. Ina jiran muhawaran mu ta yammacin ranar Alhamis, ranar 15 ga watan Nuwamba a birnin Miami. Za ta yi kyau, a cewar shugaban ƙasa a shafinsa na Twitter. Tun farko dai an tabbatar da Trump ya kamu da COVID-19 ranar Alhamis da ta gabata, an kuma kwantar da shugaban mai shekaru 72 a asibiti ɗan sa'o'i tsakanin yammacin ranar Juma'a da Litinin. Bisa ga lokacin da aka tabbatar ya kamu da cutar, halartarsa muhawarar da za su rika amsa tambayoyin masu zaɓe, lamarin da ake ganin zai iya jefa al'umma cikin haɗari. Idan aka yi la'akari da tsarin da cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC ta fitar, wadda ke bayyana duk wanda ya ɗauki cutar zai iya yaɗa ta ga wasu kwanaki 10-20 daga farkon kamuwa da cutar. Hukumar tsara muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa, wata ƙungiya ce mai zaman kanta ke ɗaukar nauyin muhawarar. A ɗaya bangaren kuma, manyan shugabannin jami'an sojojin Amurka ciki har da General Mark Milley, shugaban hafsoshin sojin ƙasar, sun killace kansu bayan da suka kusanci mataimakin commander rundunar sojin ruwa Charles Ray wanda ya kamu da cutar coronavirus. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa Milley da manyan jami'an soji waɗanda suka halarci taro da Ray a Pentagon makon da ya gabata sakamakon gwaji ya nuna ba sa ɗauke da cutar, kuma ba su ji alamun COVID-19 ba ya zuwa yammacin jiya Talata. Babu tabbacin yadda zai wanda ya kamu da cutar ranar Litinin tare kuma da fuskanta alamominta a ƙarshen mako yadda ya kamu da cutar a cewar jami'ai. Jami'in ma'aikatar tsaro ya faɗa muryar Amurka cewa shugabannin sun killace kansu domin bin umarnin ma'aikatar tsaro wadda cibiyar CDC ta samar. Idan muka koma fadar White House kuma, Steve Miller, babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara da rubuta masa jawabai, ya kamu da cutar coronavirus a jiya Talata. Wani babban jami'in gwamnati ya ce gwajin da aka yi wa Miller na baya ya nuna baya ɗauke da cutar, yayin da fadar White House ke ƙoƙarin daƙile annobar bayan da Trump da uwar gidansa da kuma jami'ansa sama da dozin suka kamu da coronavirus. Miller shi ne ya samar da abin da shugaban ƙasa ke yawan faɗa, America first, wato saka Amurka a farko ga harkokin ƙasashen waje da kuma tsauraran matakan harkokin shige da fice. Matarsa Katie Miller, wadda ke zaman daraktar sadarwa ga mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, a baya ta kamu da cutar amma yanzu gwaji ya nuna ba ta ɗauke da cutar bayan haɗuwarsa ta ƙarshe.
An ji ba kadan Farfilu Hashim zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin mu inda zamu faro daga jihar Kaduna Najeriya. Jinkirin nadin sabon sarkin Zazzau na ci gaba da janyo cece-kuce da rahotanni mabambanta game da masarautar ciki har da maganar rarrabata zuwa gida uku. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Bayanin gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufai a gaban ƴan majalisar dokokin jihar Kaduna lokacin da ya je gabatar da kasafi a jiya Talata inda ya nuna wa ƴan majalisar cewa zai kawo dokar da za ta yi kuskurima ga masarautu a jihar Kaduna na cikin abubuwan da suka ƙara ƙarfafa jita-jitar da ake ta yadawa na shirin raba masarautar Zazzau zuwa gida ukun da wasu ke ta yadawa. Sai dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan ya musanta wannan rade-rade.
Labari ne na kanzan kurege. Babu wata kudirin doka wadda bangaren majalisar zattarwa ta gabatarwa majalisar dokoki ta jiha tana neman a kaccala masarautar Zazzau. Wannan labarin bai ma da tushi a balla makama. Kuma masarautar Zazzau kamar yadda aka sani masarauta ce babba wadda tana da muhimmanci, tana da kwarjini, ta yi bice har wa yau. Kuma yanayin da ake gudanar da shugabanci a masarautar Zazzau gaskiya an cire tuta, kuma masarauta ce wadda ta bunƙasa. Mutane da su kwanta da hankalinsu insha Allah nan ba da daidaiwa ba za a sanar da duk wadda Allah ya bashi.
Wannan labari na raba masarautar Zazzau zuwa masarautar Kaduna da kuma masarautar Zaria da masarautar Kudan ya sa ita ma majalisar dokokin jihar Kaduna nesanta kanta game da labarin raba masarautar Zazzau zuwa gida-gida. Kamar yadda dan majalisar da ke wakiltar birnin Zaria wanda shi ma kuma mai sarauta ne na wakilin birnin Zazzau Honorable Suleiman Ibrahim Dabo ya tabbatar a shafin shi na sada zumunta, kuma ya ƙara jaddadawa muryar Amurka cewa babu wani kudirin doka game da wannan batu. Haka nan ita ma masarautar Zazzau ta tabbatar da cewa ƙarya ce kawai ake ta yadawa. In ji fagacin Zazzau Alhaji Ibrahim Abubakar Yahaya.
Ga wani abu ne wanda idan mu ta kawai la haula wala quwwata illa billah, har da ya ce yana faɗa mutane ake yayi ya daji taji ta a rinka gori a samu labari sahihi kafin a sanar. Sai ka rasa saurin da mutane ke kowa yi ta faɗin nan shi. In ba ka ji gwamnati ta ce wani abu ai ba gaskiya ba.
Da yawan al'umma musamman ma dai ƴan masarautar Zazzau sun sa ran jin sunan sabon sarki ne a ranar Lahadin da ta gabata, wato ranar da marigayi mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris ya kwashe kwanaki 14 da rasuwa. Amma sai ranar ta zo ta wuce ba tare da jin sabon sarkin ba, wanda wannan kuma shi ke ci gaba da jawo labaru na gutsuritso ma iri-iri akan masarautar Zazzau da har ya kawo ake maganar ganin an raba ta. In ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kuma masanin harkokin tsaro Manjo Yahaya Shinko mai ritaya.
To ina tsammani duk wani abu yana faruwa ne sakamakon jinkiri da aka samu daga bangaren gwamnati, kuma jinkirin bai zama to a dalilin kowa ba illa shi mai girma gwamnatin jihar Kaduna wanda shi ke da alhaki daga ukun da waɗancan masu zaben sarki suka gabatar mai ya dauki daya. Amma jinkirin da shi gwamnan ya jawo ya sa mutane sai hasashe suke yi da maganganu inda in ba an kiyaye ba za su iya kawo matsala. Kuma magana ta baya-bayan nan na cewa ana tunanin raba masarauta zuwa wasu kashi-kashi, to mutane sun yi wannan hasashen ba abu mamaki ba ne. Amma dai abin da ni na duba shi ne wannan gwamnatin ko in ta yi haka da ta yi abin kunya. Da mintin farko an san da wannan gwamnati ta zo tana daga cikin abubuwan da take faɗa cewa masarautun nan sun yi yawa rage su ma ya kamata a yi, to sai kuma a fara tunanin cewa yau a raba wata babban masarauta wadda kuma yin hakan ma zai iya kawo rarrabuwan kai kuma ba lallai ne jama'a su yadda ba.
Tuni dai zaman zulumi da kuma sa ran jin sunan sabon sarki ya sanya jibge jami'an tsaro a bakin fadar sarkin Zazzau domin gudun duk wani abu da ka iya tasowa. Tuni dai aka ga ƙarin jami'an tsaron da aka jibge a bakin fadar mai martaba sarkin Zazzau tun a jiya Talata. Abin da ya sa wasu ke ganin wannan na nasaba da irin zaman zulumi da kuma sa ran jin sabon sunan sarkin da wasu ke ta faman kwaɗayi. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida na Ikara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Farfilu ya sake shigowa da labaran kashi na biyu.
Kulle marasa lafiyan da ke fama da matsalar kwakwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar Afirka. inda wasu yara daga shekaru 10 'yan gidansu ke saka su a mariya daure su a cewar wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Yanayin mummunan halin ya samu asali ne daga kallon da ake yi wa masu matsalar kwakwalwa da kuma rashin tsarin kulawa da matsalar kwakwalwa kasashe masu yawa. Benjamin Bilal ya kusa kwashe tsawon shekara a daure da dutse. Wannan magana ba tatsuniya bace gare shi da sauran dabban mutane a fadin duniya, yawancin sa Afirka rayuwa ce da suka fuskanta.
Serious but I was taken to a state healing center by my grandmother and my mother.
Yace a ɗan shekaran baya kakata da mahaifiyata sun dauke ni zuwa wata cibiyar magani. A can aka daure ni jikin dutse, inda na kasance har tsawon watanni 11 babu abinci. Suna ba mu abinci ne in sun ga dama, kuma ba mu da ƴancin walwala. Idan kana son ka dan zagaya, za ka yi ne da sarƙa a jikinka.
You want to move around, you move around with chains.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kiyasin cewa mutum guda cikin biyar a kasar Liberia na fama da matsakaiciyar matsalar kwakwalwa. A shekarar 2016, a cewar bayanan hukumar WHO, kasashen yammacin Afirka suna da likitan masu fama da matsalar kwakwalwa ɗaya kacal. Ƙari kan wannan, talauci da rashin faɗakarwa yawanci su ne ke sanya kula da lafiyar kwakwalwa a kasan jerin abubuwa masu fifiko ga iyalai da ke cikin wahala. An tsare wasu jerin gwanan motoci da ke ɗauke da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar Tanzania har tsawon sa'o'i a jiya Talata. 'Yan kwanaki bayan da hukumar zaben ƙasar ta bada umarnin dakatar da yakin neman zabensa saboda zargin keta doka. Tundulisu, ɗan takarar jam'iyyar Democracy and Progress ko Chadema, yana kan hanyarsa ne zuwa gundumar Kibaha. Lokacin da 'yan sanda dauke da makamai suka tsayar da motocinsu kusan kilomita 24 daga yammacin babban birnin kasuwancin. Ranar Juma'ar ta gabata ne kwamitin da'a na hukumar zaɓe ya soke wa Lisu duk wasu harkokin yakin neman zaɓe har na tsawon kwanaki 7, bayan da ya samu korafe-korafe daga jam'iyya mai mulki da wata jam'iyya cewa ɗan takarar ya yi amfani da kalamai masu tayar da hankali lokacin da yake kamfen. Shugabannin jam'iyyar Chadema sun ce za su lura da dakatarwar, ko da yake sun kira shi rashin adalci, haramtacce, kuma abin da ba za a amince ba. Hukumar 'yan sandan dai bata amsa bukatun muryar Amurka ba na bada bayanai game da tsare ta wagan Lisu da aka yi. Da alama yunkurin kasar Turkiya na zama mamba a kungiyar tarayyar Turai EU na cikin hadari, bayan da kwamitin zartarwa jiya Talata ya ce bai ji daɗin abin da ya kira gazawar Ankara wajen ɗorewar demokaradiyya da yaƙi da cin hanci da rashawa ba. A rahoton ta na shekara kan ƙasar, kwamitin na EU ya ambato ikon siyasa mai yawa a hannun shugaban ƙasa Recep Tayyip Erdogan, wanda hakan ya haifar da ɓarewar tattalin arziki tare da lalata 'yancin ɓangaren shari'a. Rahoton kuma ya ce hukumomi a Turkiya na ci gaba da matsawa ƙungiyoyin al'umma da na agaji da 'yan jarida lamba. Amma Turkiya, wadda ta fara neman zama mamba a kungiyar EU tun shekarar 2005, ta yi watsi da sukar da kwamitin ya yi, tana bayyana su a matsayin nuna wariya, a cewar kamfanin dillancin labaru na AP.
Akai da Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba, inda za mu ƙetara Ghana yayin da kwanaki 3 suka rage wajen karɓar takardun 'yan takara a Ghana. Shugaban ƙasar Akufo-Addo ya miƙa tasa tare da biyan kuɗin. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya haɗa mana wannan rahoto.
Shugaba Akufo-Addo ne ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya fara ziyartar hukumar zaɓe ya miƙa takardun gabatarwarsa na tsayawa takara da kansa a hedkwatar hukumar zaɓen tare da mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumia, wadda a tare suke tsayawa takarar. Shugaban ya bayar da takardun cek na kuɗi CD 100,000 da kuma takardar shaidar biyar haraji. sauran ka'idodin samun cancantar shiga takarar shugaban kasa maga kujerar hukumar wacce kuma take a matsayin jami'an zabi na zaben shugaban kasa jinmansa ta sifatta cika takardar gabatarwan a matsayin muhimmin shiri na gabatar da zaben shekara ta 2020 tace ta bincika takardar cikawa da za a bi takardun daya bayan daya Mrs. Manson tace kwanaki biyar da aka bai wa ƴan takara su mika takardun su don ba su isasshen lokaci ne su yi gyaran duk wani kuskure
part of the commission's effort to ensure a transparent, credible, fair and yet accountable process the commission has developed a detailed checklist that embodies the criteria
a matsayin bangare na kokari da hukumar ke da tabbatar da zaben gaskiya halittacciya ta adalci hukumar ta kirkiro jerin bincike na diddigi da san ka kumshi tsarin da ƴan takarar shugaban ƙasa za su cika kamar yadda doka ta gindaya an bukaci tawagan fasaha su bincika takardu su tabbatar ƴan takarar shugaban ƙasa sun cika ka'idodi da doka ta shimfiɗa rukuni na biyu wacce ita ce tawagan IT an azamata nauyin binciken duk katin shaida na masu zaɓe da ƴan takarar shugaban ƙasa da magoya bayansu don tabbatar da a gaskiya sun yi rajista shugaba Akufo Addo ya bukaci hukumar zabe ta gudanar da zabe cikin hali na zama lafiya da adalci ga duk ɗan takara abin da nake bukata wurin hukumar zabe shine zaben gaskiya da adalci cikin hali na zaman lafiya abin da tsiyan gane ke bukata kenan a yi zaben bakwai ga watan Disamba cikin kwanciyar hankali da ƴanci da kuma tsari yadda sakamakon zaben zai dace da abin da tsiyan gane ke bukata shugaban ya ce baya bukatar ya zama shugaban ƙasa daga zaben da ke da karkataccen sakamako bana son in zama shugaban kasa da aka zaba cikin yaudara Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwanullah kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga Murtala Saninna da shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya jita-jitar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan na ƙoƙarin sake tsayawa takara a zaben shekara ta 2025 ya janyo ra'ayoyi mabambanta wasu 'yan takarar shugaban ƙasar jamhuriyar Niger na bayyana shakku akan adalcin hukumar zaben ƙasar jama'a assalamu alaikum tun lokacin da aka so mu baza jita-jitar cewa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan na kokarin sake tsayawa takarar zabe a shekara ta 2025 masana kundin tsarin mulki suke bayyana ra'ayoyi akan wannan batu duk da yake ba taba ji daga bakin shi tsohon shugaban kasar ko wani makusancinsa ba dangane da wannan kudirin to amma jita-jitar ta ƙara bazuwa musamman ganin magoya bayansa sun so ma rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta na intanet da kuma yadda Jonathan din yake ta safa da Marwa a fadar shugaban ƙasa da ma irin mu'amalar sa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a 'yan kwanan nan idan ba manta ba kuma tun kafin zaben shekara ta 2019 an yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawul ta yadda duk wanda ya taba zama mataimakin shugaban ƙasa ko mataimakin gwamna na tsawon wa'adin mulki ɗaya to kuma ba zai tsaya takarar shugaban ƙasa ko gwamnan ba fiye da sau ɗaya akan haka wasu masana kundin tsarin mulki irin su barista mai nasara Kogo Umar suke ganin ko a tsohon tsarin ma Goodluck Jonathan wanda ya ƙarasa wa'adin marigayi Umaru Musa Yar'adua da ya yi wa mataimaki ya kuma yi nashi sabon wa'adi na shekaru hudu a zaman zaɓaɓɓen shugaban ƙasa bai kamata ya sake tsayawa takarar ba duk da yake yayi haka din a zaben shekara ta 2015 sa'adda Buhari ya kada shi a zabe
sashi na 130 har zuwa na 140 yayi bayani mai tsawo akan wannan magana tsarin mulkin mu bai da wani gargada akan cewa ba za a zabi mutum ya kasance so biyu ba kuma ba za a rantsar mutum ya kasance so biyu ba zaben da aka yi ma Umaru Musa tare aka yi wasu zaben haɗin gwiwa bayan da aka yi masa Umaru Musa Allah ya dauki ranki aka rantsar da shi ya zama shugaban kasa rantsar da mai cikakken iko daidai da horon minista shi na 133 na biyu ya zo ya kara yin takara aka kuma zabe shi ya kuma zama shugaban kasa saboda haka a demokradiyyanci ya riga ya gama kasan shi guda biyu in ji ba ana neman wani abin nan ba ne fata ba amma ya gama zaman shi guda biyu kuma ba a yi gyara ga tsarin mulkin Najeriya da aka ce an canza wannan horon ba ba zai yi a rantsar da mutum so uku a matsayin shugaba ba a jamhuriyar Najeriya ban tsammanin shi kanshi ma in ma an ce ya zo ya yi takara zai yi tunanin tamboji wadda ke neman shi su yi takara cewa da gaske suke shi ma har ya ce zai yi takara ba saboda haka ban tsammanin wannan magana za ta iya yiwuwa ba amma in ma da gaske ne to abu ne wanda yake in ba gyara a kai tsarin mulki ba to ba zai yiwu a samu jinjin zama da wannan magana ba.
To kana nufin cewa an yi kuskure kenan da aka bar shi ya yi takara a shekarar 2019.
A ra'ayin na bai daidai a ba shi ta sai ya matsa ya takara ba.
Ko kuma kundin tsarin mulkin ne da aka yi wa gyaran fuska yasa yanzu aka gano cewa bai kamata a tsaya neman takara sau uku ba.
A'a ba kundin tsarin mulki ba ina jin akwai hurumi da aka samu na kotu din da ba shi dama ya tsaya ya wannan takara. To amma shi ne nake magana idan an bi ta tsarin wanda tsarin mulki ya ce sashi 137 sashi sashi na daya ba a cikin baka ya ce haramun ne a zaɓi mutum a ofis ya wuce mataki na biyu a matsayin shi na shugaban ƙasa a zaɓe kar yan tsaye ne ga wannan tanaji na tsarin mulki a ba shi ya yi na uku wannan ba zai yi bare ba a kurumi na doka ta demokradiyya ko kuma ta tsarin mulki wancan ya yi wannan takara amma ina tabbatar maki ko da a ce ya yi nasara akwai yiwuwar idan an kalubalanci abin a kotu za a iya a soke wannan zaɓe na shi duk da yake dai ba a kai ga an ce ya yi nasara ko balanta a ce mu ga menene a hankali ko kuma alƙiblar kotun za ta juya a wannan lokacin ba tun da ma ba a ce kotun ba.
To sai dai shugaban tsangayar koyon aikin lauya a jami'ar NIL da ke Abuja Farfesa Shehu Zuru yana da ra'ayi akasin haka.
Abinda kwarfi-kwarfin da jama'a suke yi game da yiwuwar ko kuma cancantar tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya sake tsayawa mulki cewa idan har an rantsar da kai matsayin shugaban kasa karo na ɗaya da karo na biyu ba za ta sake yiwuwa a sake rantsar da kai matsayin shugaban kasa karo na uku ba. Abinda kundin tsarin mulki ya tanada ba magana rantsar da kai ba ne. Kundin tsarin mulki bai nanata wannan bandakalar da mutane suke nunawa game da wannan al'amarin ba. Kundin tsarin mulki bai nanata zancen an rantsar da kai sau ɗaya ko sau biyu ba. Abinda kundin tsarin mulki ya tanada shi ne baro-baro shi ne idan kai shekaru hudu kana iya sake tsayawa a zaɓe ka shiga karo na biyu na waɗansu shekaru hudu. Makanar da mutane suke dangantawa da kundin tsarin mulki sai yana ganin kamar mafi yawancin lokuta siyasa ce da kuma ra'ayi. Sabili da haka na farko an rantsar da Goodluck Jonathan sau biyu to amma ya kamata kuma a dubi wani yanayi ne domin idan za ka yi fashin baki a tanadin kundin tsarin mulki to dole kuma ka yi la'akari da yanayin da tsarin kundin tsarin mulki ya tanada. Wannan zancen ya rantsar da kai sau ɗaya an rantsar da kai sau biyu akwai masana kundin tsarin mulki ko kuma ɓangaren da ya shafi kundin tsarin mulki da kuma tanade-tanade na gudanar da gwamnati ra'ayin waɗansu daga cikinsu shi ne a ba magana ne shekaru hudu takwas ne kundin tsarin mulki yake nanatawa game da tanade-tanade ciki ba ana magana idan aka rantsar da kai sau biyu ne ba bai yiwuwa ka cancanta a sake rantsar da kai karo na uku amma ni ina mai ra'ayin da cewa ba haka ba ne shi tsohon shugaban kasa an rantsar da shi amma an rantsar da shi ne a matsayinsa na mataimakin marigayi domin ya kammala wannan shekaru hudu wanda ke idan muka yi ma la'akari da wannan shekaru hudu ainihin shi akan tiketin din shi matsayin mataimakin taimakin shugaban kasa ne amma ba zan zauna matsayin na masani akan wannan doka da kuma tanadi sadin kunnin tsarin mulki in ce zan tsayayi takaddama da siyasa ba
a jamhuriyar Niger kuma yayin da ya rage kasa da watanni uku a gudanar da zaben shugaban kasa da ƴan majalisar dokoki dan takarar shugaban kasa na jam'iyyun adawa na ci gaba da bayyana shakku da tababa akan sahihanci da adalcin hukumar zaben kasar na baya bayan nan dai shine Dr. Hamidu Mamadu Abdu wani dan Niger mazaunin kasar Canada wanda wannan ne karon farko da yayi jawabi a bainar jama'a tun sa'ad da jam'iyyar Rana ta tsayar da shi a zaman dan takarar ta na shugaban kasa a watan Disamban bara
akwai matsaloli da yawa cikin fishe dan saboda an ce fishe akwai mutane da aka sa biyu uku hudu ga hodin da nake ji ko ina kowa ya sani kuma yadda aka ce mutanen da aka sa su ne babu representant din opposition jam'iyyoyi da yawa suna kuka da akwai matsaloli dan saboda wannan shirin ba a yi shi daidai ba wa'ansu ma kawai yanzu hodi suke niyyar ta su ba sa je mu cikin wannan zaben to ka koma ganga wannan ba zancen rana bane an Niger mun ce musu mun zo ne dan saboda mun ka gurin da za mu zo mu taimaki talaka in mutum bai je wajen zabe ba kawai ka huda kanka kenan ka bude mu wasu hanya gyara ko ne lokaci ana iya gyara inda ana so a abinci ki fi sabilillahi ko gobe za a yi zabe yau ana iya gyara mun ji hankalin mutane a can sai an dafe muka ce musu a gyara dan saboda kamata a ce ɗan ƙasa kowa an ga muri guda a tattauna a yarda da juna
yaƙi da mahandama dukiyar jama'a da yaƙi da talauci su ne muhimman abubuwan da ɗan takarar jam'iyyar Rana ya sha alwashin mai da hankali a kansu danganin talakan Niger ya fara morar arzikin ƙasa in ji shi
Rana a shirye take dan mu zo mu kawo sabon tsari a ƙasar ga tsarin da zai hudda talaka cikin talauci wanda bakin talauci da muke mu hudda su cikin wannan wahala su ji daɗin ƙasar su wani yana can ko rijiya bar shi na shan ruwa sai ya je tafki jan ruwa ya sha wani ƙato zai je ya saki kuɗin shi ya ce ni president ya saki kuɗin mutunan nan ya ce ya sa aljihun shi wallahi duniya za ta tashi aka yi wa ni Hamidu Mamadu Abdu president na ƙasar Niger a saki kuɗin al'umma wannan ta ƙare
a nan za mu da ta'aya sai mako mai zuwa in za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Halima Abdurra'uf da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama. Ma'assalam.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump wanda ya kamu da cutar coronavirus ya bayyana daga badar White House jiya Talata cewa yana shirin zuwa muhawara ta biyu da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. A ɗaya bangaren kuma manyan shugabannin jami'an sojojin Amurka ciki har da General Mark Milley shugaban hafsoshin sojin kasar sun killace kansu bayan da suka kusanci mataimakin commander rundunar sojin ruwa Charles Ray wanda ya kamu da cutar coronavirus. Kulle marasa lafiyar da ke fama da matsalar kwakwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar Afirka inda wasu yara daga shekaru 10 'yan gidansu ke saka su a mariya daure su a cewar wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kiyasin cewa mutum guda cikin biyar a ƙasar Liberia na fama da matsakaiciyar matsalar kwakwalwa. A shekarar 2016 a cewar bayanan hukumar WHO kasashen yammacin Afirka suna da likitan masu fama da matsalar kwakwalwa ɗaya kacal. Ƙari kan wannan talauci da rashin faɗakarwa yawanci su ne ke sanya kula da lafiyar kwakwalwa a ƙasan jerin abubuwa masu fifiko ga iyalai da ke cikin wahala. An tsare wasu jerin gwanon motoci da ke ɗauke da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar Tanzania har tsawon sa'o'i a jiya Talata. Yan kwanaki bayan da hukumar zaben kasar ta bada umarnin dakatar da yakin neman zabensa saboda zargin keta doka.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da karfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin Sarfil Hashim Kumal da ya taya ni gabatar da shirin. Da Chuba Hero Diodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai injiniyan mu na yau Aisha Tafila ce ke muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin Washington DC. Bisalama.